sauraron muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa akai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirin mu na kasuwa akai miki dole.
Shirin bi oye Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa a cikin wannan sabon shiri namu na kasuwa kai miki dole a wannan rana a yau muna garin Kaduna a wani guri da ake kira Maraban Jos kasuwa ce ta garin Maraban Jos wadda kwata-kwata ba ta fi kilomita 15 daga kanin koko garin Kaduna ba zuwa wannan gari na Maraban Jos wannan ɗan kasuwa ta Maraban Jos tana tsakanin wato hanyar da za a wuce Jos ne zuwa hanyar da za a je Zaria wadda ɗan kasuwa ne suke towa daga gurare daban-daban wanda a wurin wannan guri maimakon irin kasuwanni na burane kasuwa ce wadda ta yi kama da ta karkara kusan komai da kake nema akwai a nan akwai masu sayar da yaduka akwai masu sayar da kayan makaranta akwai masu sayar da kayan abinci akwai wake akwai shinkafa akwai masu sayar da leda tsakar daki kuka tamiya manja mangyada da sauran abubuwa yanzu haka muna tare da wani ga nan ana ta cikin shinkafa mallam me sunanka
sunana Alhaji Awolu dan daura
Alhaji Awolu me kake sayarwa
shinkafa
na ga yanzu nan wani ya auni shinkafa nawa nawa ake sayarwa
shinkafa dai muna sayar da ta 550 me kaman yar gwamnati ta ma fi yar gwamnati auki akwai kuma me sauki 400 450 amma dai wannan ta fi yar gwamnati na buhu
to yaya yanayin kasuwa
a kasuwa alhamdulillah
me bambancin yanzu da kuma farkon fitowar kaka lokacin da aka ciro amfani a gona
ba wani bambanci sosai saboda yanzu har yanzu ma dai mutane koshi ya musu yawa ba su damu da sai abincin ba wallahi
ba a ciniki
ba ai ba gaskiya ba a cika ciniki kaman kaka ba
nawa kuka sayar da shinkafa fitowar kaka
fitowar kaka mun sayar 450 mun sayar 500 an sayar 370 an sayar 380 kuma har yanzu ba su canza ba inda har yanzu akwai ta 400 akwai ta 380 kai yau na sayar da ta 300
to muna godiya ga wani mai wake wanda yake sai da kananan wake ne ko manya wannan irin wake ne
wannan manyan wake ne
me sunanka
Masaudu Umar
manyan wake nawa kuke sayarwa
200 290 180
ba shi da takamaiman farashi ne
ha bai da shi
yaya kasuwa
to alhamdulillah
ya za hada kasuwa yanzu da
a gaskiya da bambanci da mun fice niki saboda Allah yanzu rani yayi gaskiya ba kudi a hannun mutane
amma farashin yanzu da na dafa
a gaskiya a da ma mun fice farashi da farkon da ya shigo 220 kuma waje-waje dan nan ko sai a kwashi to amma yanzu kuma gashi ga saukin amma kuma ba ce
to muna godiya bari mu buwar ƴan hatsi mu je akwai wurin wasni mai sai da wukake da kayan gona da sauran kayan gyare-gyare na abuwa a cikin wannan kasuwar akwai masu akwai sukundireba da noti da sauransu malam kana tare da murya Amurka menene me da me kake sayarwa a nan gurin
dika komai da komai ina sayarwa komai da komai
naga hadda wukake
yawa kwarai maka
nawa ne wuka
wuka 1000
wannan ko menene kake dan dantsa shi
tarkon bera
ga wasu na gana ciniki
wanne kudin wannan ai ba ni ba ni
a 200 ma kai kuma malam
ana bin kamu wannan wani dan karfe ne wanda aka dana mai wasu abubuwa haka na aunawa saboda bera idan ya zo ci a sa mai wani abu da zai ci wanda ake kira tarkon bera wanda muka sani tun a karkara yanzu aka ya ce 200 amma ya bashi 200 shi ya tafi a maimakon 250 to ya aka nan kai kaya mutsa abubuwan naka ga wukake ga abun auna wake ga abun kwance noti da sauransu me sunanka
sunana Dauda
da zaka lissafto mana irin abubuwan da kake sayarwa wasu daga cikin da naga abun naka da yawa
na farko garman shanu noti tsifanu wukake gahirin da sauransu sufulo gai da sauransu dai ga su nan
to muna godiya har yanzu dai muna kasuwar Maraban Jos da ke nan garin Kaduna a karamar hukumar Gabi kuma ina tare da nan wani ne ke sai da wani abu kamar albasa kamar tafannuwa malam me sunanka
sunana Kabiru
me sunan wannan
tafannuwa
tafannuwa to yaya ku kuna yin cinikin tafannuwa a wannan kasuwa
eh to gaskiya kasuwa alhamdulillah
nawa ake sai da kulli
kuma muna sai da shi naira 50 yana 20-20
naga akwai wanda yake kulli ne akwai kuma wanda yake gashi na akwakwance ya tsarin yake
to idan ka zo kana son kulli zamu iskira maka kulli naira 50 karamin kulli kuma naira 20 kuma kana son a auna maka irin haka loka ko rabi ko kofi duka zamu auna ma
to akwai inda ake auna gongoni da kwano da roba kenan
eh gongoni roba kofi kwano loka kenan
amma kana ciniki
insha Allah ba komai alhamdulillah
ga kuma inda ake sayar da magunguna maganin fera maganin kwari da shauransu har ma naga an fara ciniki batir malam me sunanka
eh lawalo mai tocila marabanjo zangon tsalha
menene da me kake sayawa
eh ina sayar da tocila ina sayar da batir ina sayar da makilin da leta da kwadan kofa da menene da sauransu da duka
ga wata mata ta sayi batir lauka sayan mata
na sayar da mata naira 150 kina da 50
malam ma nawa kika sayi batir
150
babba ne ko karami
a babba uban
hajiya me kika zo sayi
ya yana ba shi sun siya da naira 50
nawa ne ce miki
naira 50 ya gaya mini
to ya an ciniki ya kaya
ya kaya ya kalla ya da
ke ina ce
ni na saman dan da miki
oke tun daga sun ci gado sun kasuwa dama battery ya canza farashi ko haka kuke sai
eh gaskiya ya samu sauki ne amma da muna sai shi har naira 100 yanzu kuma ya koma naira 50 kaga alhamdulillah
yanzu haka wannan shiri na kasuwa kai miki dole yana cikin yan dankali na wannan kasuwa ta marabanjo da nace muku ta hada komai nan gurin akwai masu sai da dankali akwai masu sai da doya kashi baba nawa dankali yake
dankali buhu ko
kashi ai naga kashi kai
kashi 200
duk kashin dankali
eh
sunanka ne
Yusufa
malam Yusufa ya maganar kasuwar dankali
to kasuwar dankali yanzu gaskiya sai hankali
ba shi niki
shiriki sai hankali gaskiya ba shi niki
yaushe ne aka fi samun dankali ne rani ko damuna ko kaka
ne ka damuna amma samu damuna
nawa ake sai da kashi
yanzu ana sai da shi naira 100 200 ana 200
me kace gani ya kawo koma bayan cinikin
shi anan al'amarin kasa ne kawai yanayin kasa ne kawai sai hankali
to muna godiya yawan gabe salamu alaikum
alaikum assalam
zamu so mu ji suna
Idris Yusuf Yusuf
me kace cewa
doya
nan muna wurin masu sayar da doya ne ga doya nan kashi wani kashin zaka ga guda biyar wani guda shida wannan kamar wannan kashin mai guda biyar din da aka yi nawa kuke sayawa
muna sayar da shi 12
yanzu lokacin doya ne wato kakarta ne koko ba ta yanzu
a tana tsakatsaki ne ita ta wuce kakarta kuma ba ta kai kokowar tsadarta ba
to shi ne kuke sayar da kashi nawa
12
yanzu da lokacin kakarta ne wannan kashin zai kai nawa
bai wuce 700 ba
yadi kan nono ne ai magana yadi
yanzu nan wurin masu sayar da yadi ne akwai yaduka akwai shadda akwai sauransu duka dai a wannan kasuwa ta Marabanjo baba ya kasuwa
yadi mun gode Allah kasa
me sunan
sunana Ibrahim
baba wannan wani irin yadi ne dinkin riga ko hijabi
yadi ciobo ne da hijabi da riga da wando
to nawa ake sai da yadi
ana sai da hidari gogo
to kamar shadda nan da take cikin leda fa
shadda ana sai da ita 100 ana sai da ita 1500
kamar wannan yadin da kuka bude naga yan mata sun zo suna taba na hijabi ne
hijabi za su yi da shi
to yan mata me za ku siya
yadi hijabi da
siya yadi hijabi nawa kuke sayan yadi
ni ma da zuwa na yi amma ban san ko nawa ba
to kun daidaita a cinikin
a ba mu daidaita ba
wani a 200 na sai da guda ɗaya na dai ban miki dai kawai naira 100
aka
aiko
naira
100
aka aiko
ni dai ba zai guda ɗaya madalibi muke sai da tsakani da Allah wannan kurman gora ne ba
sai goma mata da kudin naira 100 wallahi
ko na ke maka mata nan cinikin goro ake a wata rumfar goro wani irin goro ne da aka kira kurman goro eh gashi nan an kwance wasu na wato huhu wasu kuma suna cikin kwando malam me sunan
malam maharaza mai goro samarin zaria
me kake sayarwa kuma daga samar sai ga ka a maraba
me goro nake sayarwa
soya kasuwa
wallahi kasuwa alhamdulillah muna taba sosai wallahi
yanzu kakar goro ne koko yanzu ba shi a kasuwa
a yanzu kakar sa ne tsakani da Allah ya dan samu ba kamar kwanakin baya ba
magana ciniki
a ciniki muna yi sosai tsakani da Allah
yanzu kamar wannan goro nan kowanne kudin daidai ne ko kudin kashin ne
wannan kashi muna sayar da 3500 shine jada fari wannan kuma na sai da 4000
duk kashi
eh duk kashi
shi kuma yanzu kamar huhu nawa kira huhu
mushirin bi oi hausa kasuwa akai ni kilo ne kasuwa
akai ni kilo ne
kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu
kasuwa akai ni kilo ne ya ta amerika ga mushirin bi ci ko mana dayo kasuwa
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
sunana Reverend Dr. James Mobile Uye shugaba ne a Assembly of God a Rochin Nigeria sannan kuma daya daga cikin directorcin kungiyar wanzar da fahimta tsakanin addine da ke Kaduna Nigeria nasiha na akan firgita ko kuma razana ko kidima mutum ya shiga wani hali wanda hankalin shi ya bar shi saboda wani abu da ya same shi ko kuma wani abu da ya gani ko kuma wani abu da ke faruwa to adinance an ga mana cikin littafin Bitrus ta farko sura 5 aya 7 cewa idan ko mun shiga irin hali kaman haka mu komawa ga Allah yace idan ko mutum ya koma ga Allah zai samu makwanci zai samu kwanciyar zuciya domin Isa Almasihu ne cewa ku bani na ku karkiyan ku dauki nawa karkiya kama karkiya nana da sauki to yanzu duniya tana cikin kidiman cewa waɗansu ma sun fita hankalin su to idan ko za a koma ga Allah to lalle duk wani masifa da yazo wa dan adam to dan adam in ya koma ga Allah Allah zai bashi mafita alin misali wani fitina da yanzu ake ciki shine mutane sun rode sun rasa ya za su game da wannan cuta da ake ce na din iska ko kuma na kawo rashin jituwa ga mutane har ma yana so ya hana ibada a waɗansu wurare to idan ku an shiga irin halin nan mamallaki na cewa ku dawo gare ni ku tuba in ko kun tuba zan samu hanya zan taimake ku to wannan kaga dukan kasashen duniya an kaskasu wato sun kidimu sun an kaskantar da su duk da ikon su kowa yanzu yana neman fita so mu koma ga Allah in mun koma ga Allah duk karfin mu ko rashin karfin mu Allah zai tallafa mana ina jin wannan abun ya zo ne tsarkake niyya sannan mutane su koma ga mamallakin su su bi shi da gaskiya su kuma daina ababan da ake dake a kurkure ko kai kawo waɗanda ababan nan dake sa ba ma jituwa a cikin mutane ubangijin Allah da ya kawo wannan muna gode masa amma da wuya a ci a gode domin ayan Allah ya ce cikin kowane hali da kuka don kanku ku gode wa Allah to a yanzu muna cewa mu gode wa Allah ya kawo wannan dan ya dawo mu kusa da shi sannan duk wani shawara da aka bayar game da halura da abin da ake ciki dan Allah mutane su yi biyayya dan mu ceci ranmu mu ceci al'umman mu mu ceci kasar mu wato duk wani abu da ya faru a duniya akwai mafita akwai su cikin tattafan mu da yake har an ce akwai irin ma kaidodi da aka bayar na yanda mutum zai mu'amala a lokaci irin wannan to mu koma ga littafan mu cikin littafin Irmiya sura 30 aya 17 ta sake ba mu mafita a yanda za a yi wannan saboda karancin lokaci ina so mai saurara ta ya karanta wannan ayan sannan mu koma ga addu'a mu nuna kauna mu taimaka wa juna amma abin da aka ce ai hatara da shi ai domin in baka yi ba idan har sanadiyar ka wani ya samu ya sulwanta ransa za ta yi a ranar tashin kiyama Allah zai nemi wannan ran mutumin akan a hannunka so kada mu kidima mu manta mu birkice mu manta da Allah Allah shine mafita madogara da kuma abin da zai tallafa shine kawai zai tallafa mana a lokaci irin mawayanci kamar haka da farko akwai hakkin makwabtaka littafi ya ga mana ubangijin Isa Almasihu ya ce mana ba wai sai ka tallafa wanda ke da addinin ka ba duk wani mahaluki a doron kasa idan ya shiga cikin hali sai ka taimaka masa mun san labarin basamarin nan wanda shi ana ganin shi bashi da addini amma shi ya taimakawa wanda ke da addini da ke cikin matsala na ɗaya kenan na biyu idan zamu yi wannan shine cewa yayu ayan Allah yace idan dan uwanka yazo ya kwankwasa dan Allah ba ni gari in ci abinci kace a ana na bacci ka tafi sai san tashi to wannan kai abin da ba daidai ba an ce ka bude kofa ka dan mishi iya abin da kake da shi so muna fatan ba zamu kai wannan matsayin ba amma idan akwai kasashe da suka shiga wannan hali maimakon a tsaya ana gudun juna a nemi a taimaka juna tare za mu tsira idan mun rabu ko za mu hallaka duniya ta zama wato kaman kwallo ne da lemo ne duk inda kake sai kaga abin da ya shafi wani can ya shafi wani anan to don haka mu yi wa waɗanda suke cikin halin da ake ciki yanzu suka kidime kai musu addu'a Allah ya dawo su cikin hankalinsu sannan kuma ya Allah ya ba su mafita waɗanda kuma ba su riga sun shiga ba mu yawayinta addu'a muna roƙon Allah ya mana kariya kuma yace mana idan mutane na da ake kira ga sunana za su kaskantar da kansu su tuba daga zunuban su sannan su dawo gare ni in sun kira ni zan ansa musu to aluban nan da ta zo guda ɗaya ka tak ta kada duniya amma idan duniya za ta koma ga Allah Allah na iya daukan kowanne masifa domin shine farko shine karshe kuma bai da karshe bai da farko mu koma ga wanda ke da komai a hannunsa mamallaki mamallaki madaukaki na kowa da komai Allah zai taimake mu kuma kasa duniya za ta samu zaman lafiya amma da farko mu koma ga Allah shine maganin komai da kowa
Masauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanku da jimirin sauraron mu. Ni ce Aishatu Tsile daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. Zan gabatar muku da
wannan sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sai ka ba mu lahiya sarki Allah amin
to a ci gaba da fadakar da ku masu sauraro game da cutar coronavirus wato COVID-19 a yau za ku ji Dr. Balarabe Suleiman Aminu ƙwararren likita a asibitin Nasarawa dake Kano a Najeriya da irin gudumawa da su suke bayarwa a bangaren su na likitoci akan fadakar da al'umma. To na fara da tambayan shi game da me zai ce akan yadda al'umma ke karyata wannan cuta ta coronavirus.
A gaskiya a farko mutane suna ganin cewa wannan wani kamar wasan kwaikwayo ne ba gaskiya bane. Amma dai gaskiya yanzu abin da yake faruwa musamman mu a nan Najeriya mutane sun fara ganin abin da ke ne da dai a farko ana ganin kamar wani wasan kwaikwayo ne wani abu ne aka kirkira to amma yanzu yanda aka ga yanda ake jin labari a kafar yada labarai cewa ga abin da yake faruwa musamman abin da yake faruwa a Italy cewa ga yanda ake bayani kusan kafafen yada labarai ana bayanin cewa yanda mutane suke rasuwa kuma mutane da ana cikin wani hali irin an fara yadda sannan kuma a nan Najeriya yanda abin nan ya fara yaduwa tunda daga lokacin da aka fara zuwa yanzu kamar yanzu da muke magana awa uku da suka shige akwai mutum 44 da aka ce an tabbatar suna da shi a nan Najeriya wanda akwai manyan mutane ma musamman akwai gwamnan Bauchi shi ma an ce an yi gwaji an tabbatar sannan akwai babban mai taimaka wa shugaban kasa a harkar mulki wanda ake kiran shi Abubakari shi ma an ce an tabbatar yana da wannan cuta. A gaskiya kamar yadda na fara a da ana ganiya har ma a jiya an samu mutum daya wanda ya rasu da wannan rashin lafiya wannan shi ne yanzu ya sa mutane yanzu gaskiya sun fara yarda cewa akwai sannan kuma wani abu ne ke kara sa mutanen mu yarda akwai asibitocin mu sun yi kokari asibitocin
da ma tambayar da zan maka kenan
yawa manyan asibitocin jiha da kuma babban asibiti na Kano na Aminu Kano abinda kike yanzu in za ka shiga asibitin sai an ko a baka abun wanke hannu ko kuma akwai sabulu da wannan da ruwa da zaka dau sabulun ka wanke hannunka a sa maka ruwa ka wanke hannun kafin ka shiga asibitin wannan duka a bakin gidan asibitocin da kuma thermometer wannan infrared thermometer da ita ma ake gwada
zafin jiki
wannan shi ya kara tabbatar wa da mutane cewa eh fa lallai wannan abun fa shi ba wasa bane tunda har asibitoci za su kashe kuɗi su fare wa mutane wannan abun wannan shi ya kara tabbatar wa da mutane kuma yanzu gaskiya mutane sun fara shiga taitayin su akan wannan abun sun fara yadda
gaskiya ne to wadanne shawarwari zaka bayar dai na ci gaba da daukan matakai domin kariya inda dama tsaftar jiki
yawo to shawarwari da zamu bayar na wannan abun shi ne da kamar yanzu asibiti ana magana cewa ya kamata mutane su zauna a gida in dai ba wani abu ne ya zama na dole mutum ya fita ba ko rashin lafiya ko harkar siyan abinci abinda za a ci ana son mutane su zauna a gida domin babban abin da yake kawo wannan yaduwar wannan cuta shine haduwar mutane da yawa kamar mutum ɗayan yana dauke da wannan cutar zai iya sawa mutum ɗari ko sama da dan haka inda aka su aka mutanen mu suka zauna a gida ba sa ba taruwa a guri ɗaya da yawa wannan zai taimaka sannan kuma ga wanda kuma ya zama dole sun fito shine ya kamata a dinga amfani da face mask da ake kira da turanci sannan kuma wannan hanyar hanyoyin kare kai na yawan wanke hannu akai akai in mutum ya taba musamman an je asibiti an taba abubuwa da asibiti yawan wanke hannu sannan kuma lura da tsaftar jiki da tsaftar muhalli su ma wannan za su taimaka wannan su ne dai kaɗan daga abubuwan da ya kamata a yi sannan dai musamman kamar yadda muka gani a kasashen turawa musamman a su China da abin nan ya faru an ce babban abin da ya taimaka musu zama a gida da suka yi wanda ba su da ita ba su fito ba ba ta hadu da wanda suke da ita ba wanda suke da ita kuma aka yi saurin gano su aka yi ta asibiti aka ba su taimakon gaggawa wannan ya tabbatar da shi ne kare taimaka wa ita kasar China da ta samu saukin wannan annoba to wannan shi ma muka yi amfani da shi zama a gida kar a dinga fitowa sai ka zama dole sannan an fito ma an je asibiti wanke hannu sannan in za a atishawa a kokarin kare hanci ba da hannu ba da tafin hannu ba da gefen hannu da kuma sa wannan face mask kuma za su taimaka gurin rage wannan
suka fi saurin kamuwa kamar yadda labari ya nuna domin mutane su daɗa fahimta
kamar yadda labari ya nuna gaskiya mutane kananan yara da manya wanda suke wannan a tsofaffi sun yi fi kamawa kuma abin da yake sa waɗannan kananan yara tsofaffi suka fi kamawa shine garkuwar jikin su ta yi tana da rauni ta yara ba ta sani gaba su kuma ta manya idan haka wannan shekaru cewa yara yan kasar shekara biyar da tsofaffi abinda ya kama daga shekara 65 abinda ya sama ko kuma mu a nan daga 60 abinda ya sama su ne suka fi samun wannan cututtuka kuma wannan abinda ya sa shi ne kamar yadda dai magana shi ne matsalar garkuwar jikinsu tana da matsala shi ne ya sa wannan shekaru wannan ajin suke samun wannan ko kuma a ce in sun samu wannan ko kuma ko da su wannan samari ita ma za ta iya samu ta amma abin da ya nuna a bincike ta fi gana baitar da musamman tsofaffi shi ne a wannan abin da ya nuna
kenan mai raunin garkuwar jiki to akwai tambaya da aka yi min na cewa wai wanda bai yi mu'amala ba da wanda yake dauke da cutar to zai iya kamuwa da cutar
sai a gaskiya kamar yadda aka faɗa ita wannan cuta tana da wani dabaru na shi ne ɗauke da ita kafin alamunta ta bayyana a jikinta yana ɗauke da ita kuma a wannan lokaci zai iya yaɗa ta ne to wanda kin ga wannan a lokacin da mutum yake ɗauke da ita babu wata alama a jikinsa amma har zai iya sa wa mutane to kin ga wannan babban bala'i ne wanda lallai babban abu ne da zai iya faruwa wanda shi wanda zai sa maka din a lokacin da yake iya sa maka ba komai ba shi da alama lafiya da wuri amma yana ɗauke da wannan ƙwayar cuta kuma yana iya fitar da ita domin in ya yi tari ko ya atishawa sannan ƙwayar cuta ke fitowa da kuma tsaya a iska to mutum zai in yi mu'amala to a wannan lokacin da yake lafiya amma yana iya wannan shi ne babban ƙalubale ga wannan cuta da a gano mutum wanda muke kiran da shi da turanci ana cewa incubation period wanda yake a cikin wannan lokaci da take kyankyasar kanta ita ƙwayar cutar mutum ba shi da alamunta amma kuma zai iya sawa mutane to wannan shine babban bala'i da wannan cuta gaskiya wanda zaka ga mutum
to yanda aka ce wa'annan tsofaffi garkuwar jikin su tai kasa yara kuma tasu bata nuna ba akwai yanzu an gano abinci da ya kamata a ce za a bada shawarwari a ce ga irin abinci da mutum ya kamata ya ci domin ya karfafa garkuwar jiki kada ya kamu da cututtuka ba ma wannan ba cututtuka ma
a gaskiya babu wani abinci guda daya da za a ci in an ci shi garkuwar jiki za ta kara karfi da sauransu babu wani amma abin da ake bukata shi ne a ci abinci wanda yake dauke da abin da nake kira da turanci balanced diet da zarar an ci wannan shi wannan balanced diet shi ne ke taimaka wa garkuwar jiki ta yi aiki yadda ya kamata amma a ce ga wani abinci guda daya an ci shi garkuwar jiki za ta inganta wannan sai dai in general shi ake bukata wanda wannan shi yake taimakawa garkuwar jiki an ci wannan balanced diet din inda abinci kika ne gaba daya ake cin shi a yanda ya dace
to madalla likitan mun gode
abin da ya sauka a cikin wannan shiri kenan naku na lafiya uwar jiki a tara mako na gaba domin wani sabon shirin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wa wannan shiri ya zo gare ku musamman Julie Lagos Gresham ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin koshin lafiya
amin amin summa amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa
masauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Bahari Auna daga nan Birnin Washington DC nake sallama da ku
there's a place in your heart and I know that it is love
waki da kada-kada da sauransu a shirin VOA.